Daga nan birnin Washington DC ni Salu Garba ke muku maraba da shirin Garashin Tayi. To har yanzu muna tare da bakon namu Malam Shau Aliyu wanda makon jiya ya fara yi mana bayani akan dalilan da suka sa matasa na fuskantar matsala wajen samun lamuni daga bankuna. Mun ci gaba da fira kamar haka. Malam Shau, sau tare gwamnati na shiri mai kyau amma sai a wayi gari a ga an bata shirin da siyasa. Wanda shawara zaka bayar anan?
Eh wato su shawara kan hawa biyu ne. Wato kowace irin gwamnati sukan zo da irin siyasan taimakon al'umma. To kuma galibin abin da ake zuwa da shi sai ya zama ko dai an sa kabilanci ko an sa bangaranci ko an sa saurayi a cikin al'amarin. Wannan human factor ne. Duk dan adam na da shi, amma ni shawarar da muke da shi, yaya bankin duniya zai zo ya gina mutanen kasan a sauke kuma ana kallo a hannun gwamnati yanda aka gina. Shawarar da nake da shi, kullum abin da aka zo da shi yake aiki kuma zai tabbata yana aiki. To kakka kallo wanda ya zo da shi, sadde ka a irin wannan, ka yi matattalin arzikin kasan, domin in kai matattalin arzikin kasan kai ne za ka zo ka zauna ka rufe idonka kai bacci. In ko muka ci gaba da shigar da siyasa, ko wannan na bangare ko wannan bai na bangare, to za mu zo ne mu haifi abin da yake ciki kamar irin abubuwan da ya faru a Maiduguri. Ana kallon filayen noma na river basin, ana kallon filayen samun kifi da ake ciyar da kasa, ya zama ba wanda ya ce ya shiga wurin saboda irin waɗannan abubuwa da aka kawo su cikin siyasa. Aka lalata kasa kuma ga shi ne yana faɗaɗa. Kamar misali yanzu ka koma jihar Zamfara, jihar Zamfara yanzu akwai wanda suka shata iyaka cewa ko da ka ba manomin kuɗi ka ba shi filin noma, to akwai wanda ake ce ma bandit wanda suka zagaye daji suka ce ba wanda ya zai shiga. To wannan kaga an shigar da siyasa mai girma, an shigar da kuma fitina mai girma wanda a ƙarshe fitinan arzikin ƙasan da mutanen ƙasan za su ci gaba da wahala.
To mu koma kan bankunanmu na cikin gida. A ce bankin duniya bai shigo ba, babu abin da gwamnati za ta yi a yi amfani da bankunanmu na cikin gida? Ko su sai abin da suka dama za su yi?
A'a, kamar yadda na faɗa, duka bankunan da ke cikin ƙasar nan suna ƙarƙashin doka ne, kuma suna ƙarƙashin babban bankin ƙasa ne. To a ɗan tarihin da muke da shi a shekarun baya, akan ware kuɗaɗe masu yawan gaske domin harkar noma a cikin babban bankin ƙasa. Kuma sai a shekara ba gwamnatin da ta iya zuwa ta samu waɗannan kuɗaɗe. To za a duba a ga irin dokan da aka kawo ya yi daidai da mutanen, ya yi daidai da tsarin su. Idan bai daidai da mutanen da tsarin su ba, kamar yadda nake magana, kullum akwai hukumomin bincike na noma ɗin nan, kuma kullum suna da recommendation na abubuwan da ya kamata a yi. Saboda abin da ya kamata a yi a jihar Rivers bai zama daidai da abin da ya kamata a yi a jihar Yobe ba. To kullum sai an duba hukumomin bincike na noma da kuma wanda suke ba da yadda za a faɗa noman nan. Sannan kuma ana yin taron bita. Taron bitan nan ya haɗa da mutanen da suka san noma, suka san talakawa, sannan suka san banki. Saboda bankuna kamar yadda muka ittifaki, duk bankin da ka gan shi in dai banki ne a Najeriya ba yi da burin komai, sai burin ya tsara riba mai yawan gaske saboda abubuwan da aka ba su na yin sun koma suna manya-manyan ayyuka ne, saboda manya-manyan kamfanoni wanda za su iya samu abin da ake overnight loan sun mamaye kuɗaɗen. To sai bayan da za a yi, wani mutane ne suke biyan haraji kuma suke neman riba. To kuma sai suka hana su neman ribar su ba ai. Amma idan kana da mutanenka kana so ka taimaki mutanenka, kai ne za ka ɗibo kuɗaɗe ta zauna da bankunan nan ta zauna da masana sannan kuma ta zauna da babban bankin kasa sannan ku so kashi bayan ku so sannan ayi aiki da matakai na mulki matakai na mulki ya hada tun daga wato dan majalisa zuwa kansila zuwa mai anguwa zuwa dakaci in an bi waɗannan tsarin an san waɗanda suka fi dacewa su yi komai kuma wanda suke da capacity ta mambarin ba ta misali akwai mai yin takalmi wanda abin da yake bukata duk bai wuce miliyan ɗaya zuwa miliyan uku ba zai kuma yi aikin da zai taimaki kanshi da kuma taimaki mutane da yawa amma neman kuɗin ya zama ana ƙiƙe ina busan irin su da dama saboda mene ba a ba da dama a gangare ba tsakanin bankuna da mahukunta da kuma waɗanda abin ya shafa wannan chain din to kaga dole ne kullum kamar yadda muke faɗa dole ne in dai kana so ka taimaki talakin ƙasanka to ka je ka binciko na ƙasashe kamar yadda muka ɗauki concept na Malaysia na focus laboratory na budget to mu je mu duba na China wanda ita ne ginshiƙin wanda ta gina al'ummarta ba wa ku zan muna tafiya China su je su binciko ta yaya suka samu nasarar taimakon ƙananan masana'antun nan kuma akwai Bank of China wanda mun je mun karɓo kuɗi a gurinsa sai mun karɓo kuɗi a wurinsa kuma muna da damar wannan banki ya bamu shawarwarin yadda za mu gabatar da bankunan mu su kai ga ƙananan mutanen mu a ko'ina suke a cikin ƙasar mu.
To Malam Aliyu madalla sai dai cikin 'yan kwanakin nan in ka tuna gwamnati ta kafa wani ta za ta buɗe wani katafaren zaure wanda wato kaman one stop shop kenan wato zaure in ka zo saka jari duk abin da kake nema walau fili ne walau batun ruwa ne batun ka samu fili a baka batun ka samu rance daga banki ko menene duk za a yi shi a wuri ɗaya so da duk ma'aikatan gwamnati da abin ya shafa suna nan wuri ɗaya wannan abu ba Najeriya ta fara ba shekaru biyu da suka wuce a ƙasar kamaru ta yi haka nan ta buɗe wani duk wani ma'aikacin ofishin finance ma'aikacin ruwa ma'aikacin filaye wani menene bankuna duk an tara su wuri ɗaya ne ka zo daga waje kana son ka saka jari ka gina masana'anta duk abin da kake nema a ɗaki ɗaya za ka samu. An ce za a kafa wannan zaure shin ya kaga wannan zauren an kafa a Najeriya zai yi tasiri
a kwarai da gaske ai zauren zuba jarin nan da aka da shi ne ta bane ke focus laboratory zaure ne wanda amma ku sai ka sa ka dokokin sa na duk abin da kake yi saboda shi ne zuba jari ko a ina yake kamar focus laboratory din nan na dan duru ma'aikatan da aka ce za su fara jagorancin abubuwan da zai faru kamar hukumar kasafin kuɗi hukumar wannan milikan kuɗi da sauransu amma in ka kula abubuwan da kasafin aliki ya fi buƙata kamar misali zuba jari wanda ya shafi iron and steel ba a sa shi a cikin wannan zaure ba a zangon farko duk da zai ga a yi zango ne to amma akwai abubuwan da kamar yadda ake cewa ne a popular saying cewa no Nile no Egypt wato idan ba kogin Nile to ba kasar Egypt gaba ɗayanta to haka duk kasar da ba ta da ma'aikatar sama da ƙarafa to ba ta da ci gaban technology ba kuma da ci gaban tattalin arziki ba shi da shi in dai har ta kula ne yanzu haka in ka kula ai tsakanin manya-manyan ƙasar da suka ci gaba tsakanin China da ƙasar Amurka ana ta magana ne a kan in za a shigo da skill kafar zuwa Amurka an ƙara mishi haraji ta kashi 25 kaza-kaza sai ne ga shi nan a cikin ƙasar a banza a wofi to wannan zaure dole sai ya haɗa da irin waɗannan abubuwa waɗanda suka shafi tattalin arziki can kai waye saboda wasu abubuwa ma'aikata ne wanda za su bayar da ci gaba ban mamaki fiye da noma abin da samu fiye da fiye da noma saboda bayan da ka ci gaba da noma ka ce ka hana shigo da shinkafa ba kai magana tsarafi ayyuka equipment da ake noma da shi kuma duk equipment da ake noma da shi din nan tun da aka fara da fasanya irin na zamanin da har ta sai ga plowing abin da ake yin kuyya da shi da rigis abin da ake yin kuyya
da karafa ne
duk ana fahimtar cewa yana nan a cikin kasar ka ba a kai ni a kanki ba to noman an dinga cewa ba za a shigo da shinkafa ba kenan amma za a shigo da injinan yin shinkafa saboda haka dole ne a rabu hannu a cikin wannan tsofaffin labdafin masu zuba jari suna nan suna neman zuba jarin shi a bar mai zuba jari ya zuba jarin sa saboda take on enterprises duk duniya an daina wa mayayin kusan shekaru 50 da suke yi in dai gwamnati ne za ta zuba jari ta aiki to an daina wa mayayin kawai masu zuba jari su zo su zuba jari kamar yadda muka ga noma a Najeriya ba gwamnati ke yi ba noman shinkafa ba gwamnati ke yi ba cikin shekaru biyu an samu ci gaba mai girma kuma ba gwamnati ne ke noman ba amma ita za ta ba da muhallin noman to dole a je a taimaka ma tattalin arzikin ƙasar a cire siyasa kamar da muka fara magana game da ajakutattu da abubuwan da suka shafi ƙarafa a koma a bar masu zuba jari ƙwararru wanda suka san abin su zuba saboda turnover abin da sannan zai bayar kashin farko zai kwashe masana miliyan ƙasan gaba ɗayan su ya mai da shi wannan ma'aikata tun da ma'aikata ce wanda duk abin da suka karanta na kimiyya daga mechanical zuwa electrical zuwa duk abin da ka sani learning technology za su metallurgical sciences gaba ɗayansa sai an nemi sama da mutum 100,000 wanda za su koma wannan wuri su aiki a ƙarƙashin wannan masana'anta sannan kuma su ne za su zama wanda za su taimaka wa manoma su aiki da cibiyoyin noma su samar da abubuwan da ake nema tun da dama a third proposal da dama irin su.
Jama'a nan kuma ni Salo zan yi sallama da ku sai mako mai zuwa idan Ubangiji Allah ya kai mu ku ji mu da wani sabon shirin. A madadin baƙonmu Yusuf Aliyu da Solomon Abu da Chobahiro Deodone da suka shirya mana sauti ku kasance lafiya.
Kana ba bi sa ba kan ce ba ku ɗe a kashe su da hanya mai kyau.
Ku ɗe a kashe su da hanya mai kyau.
Ka tuna yanda ka sami kuɗinka, ka ja wuya ka sami kuɗinka, to je ka kashe su da hanya mai kyau.
Ku ɗe a kashe su da hanya mai kyau.
Wanda sai ka yi gumi ka sami abinka, ashe ku kashe su da hanya mai kyau.
Ku ɗe a kashe su da hanya mai kyau.